الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر الهي لست من العباد ولا من الزهاد ولكنني معدود في الجملة العباد فبالاسم الذي اوجدت به الخلق من العدم وبما ثبت في اللوح من أكمار شموس القلم إلا ما أدخلتني في دائرة لطفك الخفي الذي إذا لطفت به لعبد كفي يا أول يا آخر يا عليم يا قادر يا مقتدر يا لطيف يا كافي يا الله. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى ساج سادوا دكو أولنا مصلاتي ميتاركو بركة inda muke taruwa domin tunata da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu musamman ma abin da yake da alaka da sanin ma'anoni na alqur'ani mai girma. Yau litinin 10 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina 1443 wanda ya zo daidai da 11 ga watan 4 miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan. Allah subhanahu wataala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da zamu karatu akai.
Amin.
Aramma ya ja mana aya ta 52 a cikin suratul Baqara wanda Allah subhanahu wataala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim thumma afawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Ma'ana Allah subhanahu wataala yake sannan sai muka kauda kai muka yafe muku wannan mummunan aikin da kuka yi muka karba tuban ku bayan dawowan annabi Musa alayhi salatu wassalam. Me yasa muka yi muku haka? Allah subhanahu wataala yace mun yi muku haka ne domin ku yawaita tuna ni'imomi na da lai muku ku gode mini ku tunono ku tuno falala da lai muku na keɓance ku da shi wanda a baya mun karanto wayannan farilla da Allah subhanahu wataala yayi wa mutane na bani Isra'ila. Allah yake to dinna muku wannan ne don ku gode mini akan wannan din. Malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan aya. Allah subhanahu wataala ya saka musu dalili daga ciki akwai ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda ake kiransa da suna Abul Aliya yana faɗa akan wannan ayan yana cewa ai afauna ankum min ba'di zalika yani min ba'di mattakhadhu al-ijla cewa mun yafe muku wannan bayan kun yi ruku da muke da suna dan maraki. Kaga shi filani ba suna da daddan tarihi ba ko filani kaga suna da daddan tarihi kenan yace la'allakum tashkuruna dan ku zamanto masu yawan gode wa Allah subhanahu wataala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko kamar yanda Sufyan bin Uyayna ya faɗa yake cewa ala kulli muslimin an yashkura rabbahu azza wa jalla yana zama wajibi akan kowane mutum muslimi ya zamanto yana yawan gode wa Allah subhanahu wataala. Imam Qurtubi ya ce a wannan ayan zaka cire matsaloli daidai har guda hudu Allah subhanahu wataala ya saka masa dalili.
Amin.
Yake cewa na farko matsalan farko Allah subhanahu wataala ya nuna maka ya sahibantar da gafararsa ko rangwamansa ko afuwansa kai tsaye bayan wancan laifin da mutane suka yi. Allah bai ce to ba za a gafarta muku ba ko ko a'a ba za a yafe muku ba. Ishara cewa duk lokacin da shedan ya rinjaye ka ko son zuciya ya rinjaye ka kana tunawa to kace Allah ka tuba. Kaka cewa a ai sai gobe ko ko a sai jibi kai sai na ma kai 40 a ni ba ma 40 ba sai na kai 60 turawa ma cewa suka yi life begins at 40 wai rayuwa tana farawa ne daga shekara 40 wannan duk abubuwan da kaga matasa suna kai daga shekara 18 din nan zuwa 39 wai duk wannan ba komai bane ainihin rayuwar tana farawa ne daga 40 to wannan kuma shedan ne ya ruwaita musu domin ya batar da su domin me ne mu dai a garin mu a ungon mu liman an haifi yaro jinjin yau kuma ya mutu kuma na alayi la ilaha illallah abin da dai ne a shi kaga ni to kaga mutun ya ce wai sai ya kai 40 maru dan kai ne killa mu dai a ungon mu an haifa a ranan da aka haife shi a ranan ya mutu wani
sai da aka yi suna an yanka rago an gama ga kuma bawan Allah sai da aka yi tukan dubara dubara sana aka hada yaron ha kwana bakwai kenan wani shekara daya ne yaron ya mutu wani shekara bakwai wani goma wani 20 wani 30 kai sai kai darkan da sai ka kai 40 ka sani ko kai ma sai ana tsoron kwana daya ne ka kai 30 din sai ka mutu ko 40 din to kaga wannan shedan ne ruwaita musu wannan dan ya rudar da su ya halakar da su cewa duk wannan abu ba komai bane wannan abin kuma yana nan a cikin Larabawa Larabawa sun yi daga wannan magana zaka iya zuwa kasashen Larabawa zaka ga ku kuna ta dajewa kuna sallah amma matakan su ba abin da ya sha musu kai zama sai cewa ku je ku sallah ku dawo muna nan muna jiran ku saboda su suna tunanin ai rayuwar tana farawa ne daga 40 Allah mun tuba Allah ka yafe mana
amin
na farko kenan yace na biyu afwa takan sha bamban da gafara an gane wannan Imam Qurtubi kenan yace afwa tana shan bamban da gafara menene bambancin afwa da gafara yace ita afwa tana iya zuwa bayan an hukunta mutum an gane wannan afwa tana iya zuwa bayan an hukunta mutum mutum ya maka laifi bayan an gama chafa shi ko ba ka ba an gama hukunta shi sai daga shi to kuma ya bi baka an gane wannan in jami'an tsaro ne sai an kwakwala wa mutum wannan kulkin an gama sanyi da gwiwansa ta yadda ma ba zai iya tsayawa ba gashi ta shikenan an gane ashe kana da alaka da wani rabu an yabe maka fito ka tafi ina tafiyar ba zai yi ba an gane wannan wannan shine abin da ake kira afwa tana iya surbantan hukuba sabanin ita kuma gafara duk inda kaga Allah subhanahu wataala ya ce mun gafarta maka to ba maganar hukuba ya biyo baya an gane domin yanzu wayannan mutanen sun ma'afauna anku ai an hukunta su an hukunta su ba sun shiga wannan tayi din ba sun shiga wannan dimon na shekara 40 ba hukunta su ba an hukunta su ai saboda haka kenan afwa tana iya biyo bayan hukuba sabanin gafara da inda Allah subhanahu wataala ya ce an gafarta maka an gafarta ko yanzu misali annabi Musa alayhi salatu wassalam ba ya nausa wani ba ya naushi wani ko ya dan bangaje da ake cewa a kasar Hausa fa wa kazahu Musa fa qada alai annabi Musa sai dan bangaje shi wasu malamai suka je dan naushe shi haka dan ka san yana da karfin mutane 40 ne shi annabi Musa ba karfin mazaje masu ji da karfi to 40 yake da shi shine wannan bakin da yake dan yake son ya dan kawo masa dan warji-warji yace a kai sai dan masa dan kulli haka kawai an gane ko wasu malamai suka ce ya dan bangaje shi ne sai ya fadi sai ya mutu sai annabi Musa yake cewa rabbi inni qataltu minhum nafsan faghfirli sai Allah yake mene faghfara la ba fa'afuna anka ba ka gani yana cewa faghfirli sai Allah yake faghfara kafin ya gama rufe baki sai Allah yake faghfara la kaga hukuma ya biyo bayan wannan punishment ya biyo bayan wannan abu bai biyo ba to ku gano bambancin wayannan kalmomin guda biyu a cikin alqur'ani idan kalma ta afwa ta zo to afwa na biyo bayan an hukunta ka gafara tana biyowa ne ba tare da an hukunta ka ba kai kai ka za a ce to je ka kawai haka kamar misali sai a baka kudi naira miliyan 40 haka sai a ce wannan kudin miliyan 40 din nan malam Aminu Alkasim na layin zariya shi za ka kai ma kaga an faɗa sunan aha wanda ake so a kai ma kudin kai kuma sai ka tuna ai kana da dan wasu uzurori da kuɗin nan ka je ka sai gidanka a Kaduna na miliyan 13 ka dan jajjajali ka canza sutura ka canza ka ƙara ma aure kana isowa garin ka bancan ka ce Allah ga maka malam wallahi dai an bani sako na kawo maka sanata wani ya bani sako na kawo maka to amma wannan kuɗin fa ina da uzurin su nayi amfani da su buda bakin malam ke da wuya ce mun gafarta maka mun gafarta a yayin an yabe
kaga wannan ba wani maganar bincike amma idan ga ga mutun yace to oh to akwai bayani ce akwai bayani ce to malami tilla babanka amini na ne ba za a kira wayan sanda su bara bincikan ba zan ce komai ba tilla babanka amini na ne to wannan shine bambancin tsakanin afuwa da kuma gafara a cikin alkur'ani ne kuma Imam Qurtubi ya kawo na biyu yana magana akan wannan yace min ba zalika nan ana magana ne akan wannan dan baraki da suka rike yaje na uku yake cewa la'allakum tashkuruna yake cewa wajibi ne ko yaushe mutane suka muku abun alheri to ku gode musu jiya mun yi wannan magana cikin ayat ta gabata ciya cewa duk wanda ya maka alheri ko da daura kaya ne ya kama maka ka daura akan motanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka gode mu wannan bawan Allah an gane wannan ko an muka karanto hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah duk wanda baya godewa mutane to ba zai taba godewa Allah ba muna godewa Allah subhanahu wataala kan ni'imomin da ya mana muna kuma godiya ga waɗanda suke ta hidima ga janibin mu Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri lalle akwai waɗanda ba za mu taɓa mantawa da su ba hidima ku san gaba ɗaya tana gashi a wuyansu Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri ba za mu manta da godiyan ba ga limaman mu da malaman mu da koriyo shi suke baro uzurorin su zonan ba za mu manta da godewa ba gare ku ku da kuke baro uzurorin ku zonan wannan mu ma muna gode muku Allah ya saka da alheri ba za mu manta da su Arma ba su malam Buhari Allah ya saka muku da alheri a wanda kuke tai Allah ya saka ga malam Ismail nan ba dai za mu ta kamo sunayen mutane ba kowa muna gode masa umurni aha da wannan ayan na Allah subhanahu wataala kan kuje lahira sai ai ba ku godan ba wa ala rasihim malik ishaqa fai ai shine wanda san dawainiyan mu yana wuyansu Allah subhanahu wataala da ƴan uwansa Alhaji Jaminu da Alhaji Siraj Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri ba sai mun fito mun fito muna ta faɗa ba duk ƴan layin zariya san san gidan dawainiya da wayannan bayan Allah suke yi da mu Allah subhanahu wataala ya saka musu dalili Allah ya shiga cikin lamarin su da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran yan uwa ma Allah ya shiga cikin lamarin su da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya ja hankalin mu zamanto masu yawan godiya mun yi wannan ne ya zamanto practical kai ma duk wanda yayi maka ajin alheri yan uwa na ka zamanto mai gode masa wannan wanda yayi maka abun alherin ko da kaninka ne ka san akwai wasu lokuta kannan ka za su maka wani abu ba mamaki dibo ruwa ne cha kallani dibo mu ruwa sai je dibo maka ruwa a bokiti to yana ajiye wannan kace mai nagode madalla madalla da nagode kusan duk abu da yana kasar Hausa ko to amma dai nagoden yafi zai fi shiga ce ah kaga wannan ma cha ba waya ya bai ba sai ka magode bai cha addini na ya umarshe ni ko kuma kai ma zaka gane ba ai kaga yanzu abu na farko ka shigar mu da wannan dan uwan naka rai cewa ba wai o da kace mai ba a in ya ma hidimta maka ma kana cewa nagode to ballanta na kuma iyalan mu su yi mana wani abu su ma sai mu ce musu mun gode Allah ya saka da alheri wannan zai kara dan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin shahararre mai yana cewa mata fa ba bayi bane a gare ku a awanan ne mataimaka ne mata da muke aure ba bayi bane mataimaka ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin wannan hadisin da ka fa hada cewa yake cewa istausu bin nisa'i khaira ina gama ku da Allah kan abin da yake da alaka da mata ba ke fasarawa a Hausa Allah ya fi mana sai da haka matan mu ma an san mana abu mu gode musu iyayen gidan mu kamar kogannin mu ko ya ake cewa iyayen gida ko haka ne faɗa yi iyayen gidan mu sun mana abun alheri mu gode musu wanda muke tare da su a wurin aiki sun mana wani abu to mu gode musu wa irin wayannan abubuwan sai ya ƙara dankon zumunta a tsakanin mu Allah subhanahu wataala sai ya faɗa ayar ta gaba Allah ya ce
wa idhi atayna musa alkitaba wal furqan la'allakum tahtadun
Allah yace wa idh atayna musa alkitaba wal furqan la'allakum tahtadun ku tuno ni imomin Allah subhanahu wataala a gare ku mana ya kowa wayannan mutane na bani Isra'ila lokacin da Allah subhanahu wataala ya baiwa annabi Musa alayhi salatu wassalam littafi wanda wannan littafin yana rarrabewa yana bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya wanda sunan littafin at-taura an ba ku wannan littafin ne ta hannun annabinku annabi Musa alayhi salatu wassalam likai tahtadu la'allakum tahtadu
domin ku shiriya menene dalilin bada littafi ga annabi Musa saboda al'ummar sa su shiriya menene dalilin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alqur'ani saboda al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma su shiriya shine ma'anar wannan ayan la'annakum tatadu malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan ayan misali sun kawo hadisin Qatada wanda ya samu su daga abi malihin da awwa sila yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce nazara sufu ibrahim fi awwal lailatin min ramadan littafin da aka bai wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam an saukar da su ne a daren farko na watan ramadana ba muna karantawa ba a cikin sallan da muke da suna shafa'i ba ko cikin sallat al-a'la ko sufi ibrahim wa Musa kake na wannan matan mafilata na ko sufi ibrahima sai ta shiru saboda ka gani ko sunan danta ne wannan wannan na gaba to za ka ce sufi ibrahima sai ta shiru to to wannan qur'ani ne an gani ko yan wana bilani sai a faya an gane wannan ko suna da wani irin tsari na tarbiyya ba za a kira sunan da na farko ba sannan ba za a kira sunan miji ba ba za a kira sunan mahaifin miji ba shi ma wannan mijin haka yake ko yan wana bilani ko an canza dan ina dan kwana biyu ban an canza ba canza ba Allah kara albarka Allah kara albarka to wannan sufi ibrahima da muke fada shine yanzu ake fada cewa sufi ibrahima nuzilat fi awwal lailatin min ramadan sufi ibrahima littafin da aka bai wa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam sun sauka ne a daren farko na watan ramadana wa anzalat tawrata li 60 madad ko madaini min ramadana an saukar da at-taura 6 ga watan ramadana kwana 6 da suka wuce a cikin watan ramadana shine da yake fasarawa 6 ga watan ramadana shi kuma alqur'ani fa an saukar da shi a cikin wannan dare mai daraja mai albarka daren da yafi darare 1000 ko wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa ko lailatul qadri khairum min alf shahr yafi watanni 1000 wanda babu wannan daren a cikin sa kenan kaga duka kusan mafi yawancin wayannan littafan an saukar da su a cikin wayannan wannan watan mai daraja kuma mai alfarqi mai albarka Imam Qurtubi sai ya ja hankalin mu anan wannan ba Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wa idza na musul kitabu wal furqan la'allakum tahtadun ba ana magana kan littafi bane yanzu sai ya ce to qalubale gare mu mu musulmai da kai ma da kake sauraron mu wanda kai ba musulmin bane jiya ke ga mun cewa akwai wani dan uwa wanda ba musulmi bane tafsirin nan ma baya wuce shi Allah subhanahu wataala ya saka masa dalili Allah ya amfanar da shi kan abin da muke karatu a kai din cewa qalubale gare ka kai musulmi kai ya zamanto kana yin ruku da wasu sashi na ayoyi na alqur'ani wasu sashi kake yin ruku da su ma'ana ka yadda da wasu ayoyi na alqur'ani wasu ayoyi kake yadda da su misali za a yace maka Allah ya ce kaza ka ce kai dan nemo wata daya mai dan sauki sauki ko ba a yi ne yanzu to aka ce a shine Allah ya ja hankalinka afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ku rika yin imani da sashin wasu ayoyi na alqur'ani wasu sashin kuma ku yin imani da su Allah subhanahu wataala ya tsari Allah ya kare saboda haka ka karanta a cikin addinin musulunci ka karanta a alqur'ani Allah subhanahu wataala ya haramta sata wannan satan da aka haramta an haramta ta ne a kaina an haramta ta a kanka an haramta ta a kanki an haramta ta a kanku ni ba a yadda in daukan maka kaya ba kamar yadda kai ma ba a yadda ka daukan min kaya ba ko ba haka bane ko musulunci ya haramta zalunci Allah subhanahu wataala ma ya faɗa cikin hadisi shahararre ko hadisin Qudsi ko inni ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu lahu bainakum muharrama fala tazalimu ya ku bayina inji Allah hakika na haramta zalunci a kaina kuma na sanya zalunci ne ya zamanto haramun a tsakaninku fala tazalimu ayoyi da dama Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya san azzalimai ko wani abu makamancin irin wa'annan abubuwa kenan inna Allah la yazlumu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima to kenan zalincin da aka haramta an haramta shi a kaina a kanka a kanku a kanki gaba ɗayan mu musulmai an haramta karka ce a'a kai zaka zalunce ni amma ni baran zalunce ka ka san wasu daga cikin doctrine nasu wasu fahimtu din ko
su a wurin su ka zalunci wanda ba fahimtan ku dai ma ibada ne wannan sabon Allah ne kawai wai dan kungiyan ku ba dai ba zan faɗe shi kamar da wannan yaran kamar ni yanzu ina izala kai kana dariƙa to ni da nake izala na zalunce ka lahiya ne ko ni ina dariƙa kai kana izala to na zalunce ka tunda kai dan dan izala ne lahiya ne wannan ba karantarwa musulunci bane akwai akidin da suke da wannan ba mun zo ku tallafa akidin mutane bane amma waɗanda nake magana akan sun san abin da nake magana su ka zalunci wani ma wai ibada ne babu ta yadda addinin musulunci zai yi wannan karantarwa Allah subhanahu wataala ya yafe mana to ballantana kuma mutun yaje aikata manyan kaba'ira ko kaman shirka ko kaman luwadi ko kaman zina ko ko saba wa iyaye kafin malaman musulunci yana daga cikin abin da suka sa shi a cikin manyan zunubai saba wa iyaye duk wanda yake da wannan littafin mai suna al-kaba'ir idan ya dauko ya bude zai ga daga cikin laifukan da aka lissafa a cikin manyan zunubai akwai uququl walidaini saba wa iyaye ah ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kar ya gaya maka wannan hadisin ba da ka haddace shi tun kana yaranka cewa la yadkhul jannata aqul mai saba wa iyayensa ba zai shiga aljanna ba kiran da a ce karamin zunubi ne zai shiga aljanna to amma tun da saba wa iyaye manyan zunubi ne sai aka ce duk wanda yake saba wa iyayen nasa ba zai taba shiga aljanna almuhim dai sai dai in ya tuba sai in ya tuba zai je ya samu iyayen ya tsugunna sosai an gane wannan ko ya tsugunna sosai ya mayi kuka ya ce ma iyayen nan ya tuba domin mene in ba haka ban aka je lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba fadan magana ba tabbata ba bai taba ba da an je lahira sai ya ga mutane na ta shiga aljanna shi kuma an yi can haka da shi saboda haka gun ma'anan duniya ya tuba ga iyayen nasa ya tsugunna ya tuban musu ya ce a yafe masa iyayen su yafe masa an gane wannan ko zai fi masa natsuwa akan aje lahira ana cewa to wani wutan za a sa shi hawiya ko lazza ko sakara gwamnatin anan duniya mutum ya je ya tuba ma iyaye na san abin da ke zuciyanka cewa to idan iyayen sa riga sun rasu ba haka ce kai yawaita yin istighfari kai ta istighfari kai ta istighfari abokanan mahaifan nan naka sai kai ta sadar da zumuncin su ka je ka gaishe su lokaci zuwa lokaci ka ƙara komawa ka gaishe su lokaci zuwa lokaci ka musu ihsani ta yadda dai in babanka da yana da rai yaji cewa ka je kai waɗannan abubuwan zai ji dadi to yanda yake kwanci a cikin kabarin nan naka Allah subhanahu wataala zai nuna masa kai cewa ga abin da kake yi gashi abin da kake yi har zai yi farin ciki da kai har ma yayi maka addu'a a wannan kabarin da yake ciki Imam Qurtubi ya faɗa a cikin wannan ayan cewa Allah subhanahu wataala ya ce wa itatina musul kitaba wal furqana menene furqan a wannan wurin aka ce abin da ake nufi da al furqan a wannan wurin shine littafi na at-taura me yasa aka ce al-littafi na at-taura shine al furqan a wannan wurin domin littafi na at-tauran yana rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya daga nan ne malaman tafsir sai suka ce to dukkanin abin da yake raba tsakanin gaskiya da ƙarya ana kiransa da suna al-furqan ba gani ba an sanya wa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan suna sai aka ce masa mene al-faruq ko Umar al-Faruq ma'ana sayyidina Umar mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wanda shine kashin musuluntarsa addinin musulunci sai an boye ake yin sa za a shiga wannan gidan daru arkan ko sai a shiga gidan in za a yi sallah ayi sallah a boye ayi kasa-kasa da murya ma kada ma wasu ji wata rana Allah subhanahu wataala ya nufai da ya shiryar da wannan bawan Allah sayyidina Umar bayan addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da yake cewa Allah ka shiryar da ɗaya daga cikin waɗannan masu suna Umaru dinnan sai Allah subhanahu wataala ya ansa sai na Umar ya fito daga gidansa ya zara wuka ya ce wannan dai Muhammadin ya kamata lamarin sa zo karshen shi ya isa mutane yana sukuwa akan dokinsa sai wani ya gane shi ina zaka je kuma haka a fusace yace wannan mutumin da ya bayyana mana yana ta cewa shi annabi annabi ne shine zan je in gama da shi ya kowa ya huta kawai sai shi akana bata maka kanka lokaci ne yake ka je ka fara daga waje bayan ga gida
yace kamar ya ga gida yace kan wanka ai ba musulun da yace ba zai yi ba Allah ya ja mana abun kunya ne na bari a je a fara tace a lokacin da yake tahowa kuma akwai wanda yake karantar da wannan kanwan nata addinin musulunci yana zuwa ya duro a dotinsa daga jindirowar kawai hankalin wannan kanwan nasa ya tashi tace malamin boye boye nace in ba haka ba ka san wannan mutum ba ba sassauci boye boye bade shi ya bangaza kofar balla kofa ya shigo yace naji wani labarin labarin haka ne nace tace kwarai haka ne shine ya gaura mata mari ka san kuma namiji ya gaura wa mace mai kuma ka suranta ba wannan mutumin yadda yake da karfi kai ma an kama ra mace ya za ta ji ballanta na mutumin da ake suranta shi yana da karfi ya gaura mata mari duk hannunsa duk suka fito tace ba zan taba bar wannan addinin ba zan taba bar wannan yace wannan wani irin addini ne ya ƙara dagawa ya ƙara kwantara mata ta tace sai dai ka kashe me wannan hannunki tace karatun addinin nasan ne ma'ana kamar yanzu sai ce qur'anin ne ka san da lokacin ana rubutawa ka ta ko ko a fata ko abin nan me wannan kuma wannan laki tace qur'anin ne wahayin da ake saukar ma da annabi ne shine nan yaga yanayin yadda take zubar da hawaye sai zuciyar shi ya karaya sai tausayi ya kama shi dan uwa da dan uwa ka san irin wannan abu amma dai ya riga an yi aikakan ko sai ce kauna gani menene ake fafada a cikin abu sai ce bazan baka ba ba za ki bani ba ce ce a bazan baka ba me yasa ba za ki bani ba ce baka da tsanci ce ni din ban da tsanci ce lalle wannan addinin nawo lalle wannan addinin nawo bari na je wurin Muhammadu shikenan shine ya hayo a sukwane yazo wurin annabi ya yazo ya dinkaro wannan gidan daru harkan fa wanda yake bawwab wanda yake tsaran koban yana ganin Umar ya sauka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da mu ce menene yace ba ibnu al-khattab dan khattab ne fa yazo manzon Allah yace rabu da shi ko da me yazo yau zamu yi maganin sa Allahu akbar haka manzon Allah ya faɗa kara dubawa yace ko da me yazo yau dai kam zamu yi maganin sa ka kyale shi shine ya bubbuka kofar shine aka rubu yace ina annabi Muhammad shiga nan Muhammad shi fa wannan dai wuran yake shi wato abin da ya kawo shi da ya zo musulunci ne eh ba an zo rikima ba ne an zo an kai nan waya ce kaji aiki shi yau an zo a musulunci shi kowa ya fara mamaji Allahu akbar akin kabar kuma ba fi kabaran ba ai Allahu kabar na aka lakana masa kalmar shahada bayan an gama lakana masa kalmar shahada ya dan zauna sai lokacin sallah yayi da lokacin sallah yayi sai ya ga an tashi za a yi sallah yace ana babboye ana yace me kuma wannan haka cha ai ba a saboda mutanen garin ka san akwai din yace ba akan gaskiya muke ba annabi Muhammadu annabi Muhammadu yace kwarewa kan gaskiya muke yace ku fito ni zai shiga gaba idan a garin nan akwai wacce uwarsa ta haife sa da jini to ya tare ni ni ne a gaba shi da nan kawai sai ya fito to daga nan sai aka rada ma wannan bawan Allah suna Umarul Faruq mai raba tsakanin gaskiya da ƙarya duk wanda ya fito ya ji ana kiran sallah ya Umar ne ya ai mahaukaci ne wannan mahaukaci ne ai kuma shi shi ma ya shiga sai ya yi ce mahaukaci ne ai kale shi wannan kale shi sun ci darajar wannan sai aka fara kiran su da wannan sunan Umar al-Faruq mai raba tsakanin gaskiya da ƙarya idan kana karanta al-Qur'ani har ila yau wannan kalmar ta al-Faruq ko ba an faɗa ba wa idza atina musa al-kitaba wal furqana wannan al-furqan din har ila yau ta zo a cikin al-qur'ani mai girma tana magana akan ranan badaru an gane ko ranan badaru
Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin Alkur'ani mai girma yana cewa wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa ana lillahi khumsuhu wa rasuluhu wa rizquhu wa al-yatama wa al-masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqani ay yawmal badr yawmal furqan a wannan wurin ranan badar kenan me yasa aka kirawo badaru ranan badar da wannan suna na yawmal furqan abin da yasa shine a wannan ranan Allah ya bambance tsakanin aya da tsakuwa ta sigar da duniya hankalin su ya kasa dauka na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ba sun fito bane da niyyar yaki sun fito ne da niyyar dukiyar su da aka kwafashi ai mun yi karatu a baya ko a karatun halka ne to karatun sira ne ko wancan shekara ne cewa wayannan musulman farkon musulunci in manzon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musulmai izini su hijira daga garin Makka su koma Madina in mutun ya fito zai tafi sai tsaye da shi sai shi kwasa sai a caje ka duk kudin da ke jikinka sai a aji rigunanka da ka fito da su duka sai a aji sai a ce maka a ina ka samu wayannan sai ka ce a nan garin Makka ce to yanzu ina zaka je sai zan je Madina to shikenan ka aje dukkanin abubuwan da ka samu a wannan garin na Makka ka tafi tsuran ka Madina sun yi haka ne da niyan ko mutane ko musulmai za su karaya su daina yin wannan tafiya amma duk da kai mutane to ba komai sai dai wannan kudin ne da wannan kayan shikenan na tafi sai ya bar musu to haka musulmai suke ta yin hijira suke ta yin hijira suke ta yin hijira sai na Umar ne kawai da zai fita yace ni ba zan fita da daddare ba ta san sai da daddare ake yi sai a yi sneaking sai a lallaba a lallaba sai a gudu yace ni ba zan fita da daddare ba da rana tsaka zan fita shine ya zaro kansa sai takobinsa sai yace to dan kaddabu zai yi hijira daga garin Makka sai je Madina wanda yake so yaransa su zama marayu da Allah ya biyo ni wanda yake so matarsa ta zama bazawara da Allah mu haɗu a gaba yayin sabo duk wanda yake so ya rasa wani nashi to mu haɗu nayi gaba da Allah mu haɗu a gaba duk wanda yake ce kaga ai wadama mu wannan mahaukaci wannan mahaukaci shine kawai ya kama gaban sa ya tafi to wannan kudaden nasu da aka yi ta kwacewa mutanen Makka sai suka hada shi ya zama jari sai aje kasan waje shine lokacin Sham sai aje a suwo kaya sai a zo ribar sai a ƙara rarrabawa an ƙara karban dukiya na mutane an ƙara hadawa misali sai a ce wani ya kawo kudi haka aka tattara kudi sai a rika juya kudin sai a rika raba riba to shikenan wannan kudin da ake ta zuwa ake kasuwanci da shi sai mutane musulmai suka cewa yanzu sun fara yin karfi ma'ana sun fara yawa ba wai karfi na yaki ba ma'ana ka san da tunda musulman ba su wuce goma ba ba mun faɗa ba a karatu ko mutane shida suka fara kai musulunci garin Madina mutane shida ne to kaga garin ba wai an yawa bane yanzu to yanzu an riga an kai 300 da wani abu to yanzu mutane na tunanin dukiyoyin su da shi ake ta wannan kasuwanci yanzu za mu iya zuwa mu karɓa wannan kuɗin wanda wanda suke rakiyan kuɗin gaba ɗayan su ai ba su wuce mutane 20 ba saboda haka mu 300 nan da wani abu za mu iya zuwa mu confiscating dan wannan dukiyar mu kama wannan kuɗin sai da dama a baya namu ne kaga ba yaki aka ce yi ba saboda haka sai suka tawo a haka biyu ne a doki ko ɗaya ne ɗaya a doki masu kwari da baka ko mutane bakwai ne sauran dai sanduna ne haka kawai aka fito ba da niyyar yaki aka zo ba sai mutanen Makkan nan sai suka samu labari cewa ga musulmai nan sun fito da niyyar su tara wannan dukiyar nasu sai wayannan mutanen sai suka canza haki ayarin shi wanda yake da caravan din jagora sai ya canza hanya misali yanzu idan ana shigowa garin nan ta Kagoro to yanzu sai ya ce a shigo ya canza a shigo ta Madakiya kaga ta Madakiya an yanke can wurare da yawa ko ba haka ba to irin haka abin ya faru ga normal hanyar da aka saba shigowa ita ce ta hanyar Kagoro wannan hanyar ita kuma ta madakiya a wannan lokacin sai ce hanyar ba kyau shigen sai aka yanke shawara a biyo ta nan din yafi sai aka yanke saboda kukuta sai dukiyar ta kukuta sai wayannan mutane makan sai suka ce to duk da haka sai mun je mun yaki wannan Muhammad Abu Jahal shine yace na dauki nauyin yankan rakumai guda bakwai so da a cinama a mori ai kaza dan dai duniya ta sani cewa mu fa ba kan wallafa bane to haka akai Allah subhanahu wataala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilaykum wa idh ya'idukum Allah ila talibatayn annaha lakum wa tuwadduna anna ghayra dhati shawt takun lakum wa yuridu Allah an yuhikka al-haqa wa yubtila al-kafirin wabil al-kafirin Allah yake ni ku lokacin kuna ta fatan ina ma dai Allah ya hada ku da dukiya ne ba wayannan sojojin ba to sai Allah subhanahu wataala ya hada su da sojoji wanda suna da dawakai suna da raƙuma suna da makamai gashi yawan su ya ninka yawan su ko 313 su kuma wayanda ba musulmai ba su 1000 da wani abu da aka zo aka gwabza sai Allah subhanahu wataala ya ba mutane musulmai nasara 313 suka yi defeating suka rinjayi mutane 1000 da wani abu saboda sai aka sanya wa wannan rana ta Badru suna rana na rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya idan ka ƙara kallon Qur'ani har ila yau
sai akrama kallahu
na'am
kuma duk wani wanda yake jigo ne a kafirci a Makka
an kama shi
wannan rana aka kare shi
duk wani jigo manya-manyan su jagororin su duka wannan ranan an kashe wasu an kashe 70 an kama kuma 70 ba shi bane abin da yasa Hindu tace ta dau alwashi sai ta gayyato kasashe da yawa a zo a rama saboda a wannan yaki ne ya Badru a kashe babanta shine dalilin yaki na biyu yakin Uhud shine dalili ba wani abu saboda haka idan ka kalla duka a musulunci ba manzon Allah bane ke zuwa yaki tonan sa ake an gane wannan tonan sa ake har sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar ma da manzon Allah aya cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim wayannan da ake taya kansu suke ta mai da martani a hankali yanzu ma an ba su lamuni za su iya kai farmaki shikenan sai magana ya kare wa inna Allah ala nasrihim lakad to idan ka tsara duka ga yanzu mun sama furqan nabi kenan ko yawmal furqani yawmal taqal jam'at wannan kalma har ila yau ta kara maimaituwa cikin suratul furqan kuma tabarakal ladina zalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira wannan wurin furqan ya zo ne a matsayin na alqur'ani me yasa aka kira alqur'ani da suna alfurqan saboda alqur'ani yana rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wayanda ba musulmai ba wanda aka ba su littattafai ai a baya sun ta boye siffofi na manzon Allah ko ba haka bane sun ta boyewa sun ta boyewa sai gashi Allah ya saukar da alqur'ani yana fada cewa ai a cikin littattafan naku ai akwai siffofi na annabi Muhammad ba shi bane har wannan Abdullahi bin Salam ko yayi testify ya faɗa cewa lalle a cikin littafanmu akwai siffofi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar ne cikin abin da yake a cikin Bible na the comforter ko the comforter a wannan wurin yana magana ne kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan littafi da aka saukar mu annabi Musa alaihi salatu wasallam mai suna al-Furqan sai ya zamanto shine ke rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya a wannan lokacin Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin ayan nan Allah subhanahu wataala yace wa itatina musul kitaba wal furqana la'allakum ta'tadu an ba su wannan wannan littafi ne na at-taura domin ya zamanto sun shiriya ta dalilin wannan littafi kenan yanzu mu musulmai kalubale ne gare mu in har muna so mu zamanto cikakkun musulmai to mu zamanto muna bin karantarwa na alqur'ani da karantarwa na wanda aka saukarwa da alqur'ani wanda yake shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da dai in muka kaucewa wannan tsarin na karantarwa na alqur'ani ko ko karantarwa na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wani abin muke yi ba addinin musulunci ba tunda ayan nan Allah subhanahu wataala ya ce la'allakum ta'tajuna dan ku shiriya ne wanda ko yake bin alqur'ani ai ba zai shirye ba ko Allah subhanahu wataala mun tuba Allah ya yafe mana sai Allah subhanahu wataala ya ce ayan gaba
wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhazikum al'id فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم معنى الآية شيني الله سبحانه وتعالى يكي قال غيا وإن بني إسرائيل شوى كتنا نئموا الله سبحانه وتعالى ديمكم أنا لوكا شند الله سبحانه وتعالى يشيد أنب موسى قولوكا شند أنب موسى عليه الصلاة والسلام يشيد ومتع ننسى innakum zalamtum anfusakum bittikazikum al-ijla lalle ku dinnan kun zalunci kawunan ku ta hanyar yin ruku da dan marakin nan a matsayin abin bauta kamar da wasu dai kace ta hanyar bauta wa wannan dan marakin na gunki ai gunki ne dan marakin ba wai dan maraki na gaskiya bane dan marakin nan na gunki kun zalunci kawunan ku tilla haku ka bauta masa ku tuba zuwa ga makajin ku shine bari ku kutuba zuwa ga makajinku innahu huwa tawwab faqtulu anfusakum tuban naku shine ku kakkashe kawunan ku zalikum khairul lakum inda bariku wannan shine mafi alheri a wurin ubangijinku da ku mutu aje a sanya ku a wuta fataba alaikum sai ku kuka aikata haka sai Allah ya karfa tubanku me yasa Allah subhanahu wataala ya karfa tuban naku domin shi Allah subhanahu wataala huwa tawwab shine mai karban tuba banda shi babu wani mahaluki da zai iya gafarta maka babu wani mahaluki da zai iya gafarta maka an ga wannan an gane wannan babu wani mahaluki yanzu idan nayi laifi zan je in ce babana yi laifi ka karban man tuba
na
sai dai kai ka tsubin naka ce Allah ka tuba ko ba haka ba sai dai kai ka tsubin naka ce ka tuba to wuri ɗaya ne aka ce ka zo wurin a nema maka gafara shi ne wurin da mutum zai yi aika sai ya je wurin annabi Muhammadu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani mai girma yake cewa walau annahu zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul kaga a wannan wurin ma sai ka roki gafaransa ne sai annabi Muhammadu ya roka Allah zai yafe kai ma sai ka aikata in ka aikata din Allah ya ce ba zan karba din ba sai in annabin nan nawa ya ce to Allah a yafe mai din ayan qur'ani ne ba wata abu ba ko ayan qur'ani ne zamu kara maimaitawa walau annahum izzalamu anfusahum da dai a ce mutanen nan da suka zalunci kawunan su ja'uka annabi Muhammadu wannan kadin damiri ne na annabi Muhammadu ja'uka suka zo wurin ka gani ka suka zo wurin ka annabi Muhammadu fastaghfirullah sai suka roki Allah gafara kaga sun yi nasu to Allah bai karba musu gunna sai annabi Muhammadu ya roka musu gafara in ya roka sannan Allah zai yafi wastaghfara lahumur rasul sannan manzon Allah ya roka musu gafara yace to Allah wayannan mutanen Allah a yafe musu to idan annabi Muhammad yace Allah a yafe musu to Allah subhanahu wataala yace la washillaha tawwabur rahima a wannan lokacin ne za su samu Allah yana mai gafarta musu to banda wannan wurin to babu wani wuri da aka ce kai laifi sai ka je wurin babanka ka ce wai babanka wai ya roka maka gafara ko ka je wurin malamin ka wai malamin ya roka maka gafara a'a in har ma hakan zai faru sai ka roka sai ka roki gafara sannan sai ka je wurin baban naka ce to baba mun yi aika baba a sa mu a cikin addu'a Allah ya yafe mana domin ba shi bane baban ke gafarta ba ko ba ga kisan annabi Yusuf ba da mutanansa qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in ya baban mu ka roƙan mana Allah ya yafe mana me yasa suka ce ya roƙan musu Allah ya bi musu saboda sun san baban su annabin Allah ne to baba tunda kai annabin Allah ne gashi kuma mun yi wannan kuskuren mun zo mun faɗi abin da ba haka ba mun ce kura ko kerkeci kerkeci ya cinye kalmu muka yanka ɗaya daga cikin dabbobi muka sa jini muka kwakwaba muka yi haka muka yi haka muka kawo yanzu gashi dai karatu ya tabbata cewa wannan dan naka bai mutu ba yanzu ma shine wani babban sarki a garin Masar wanda mutane ke neman agaji a wurin sa na abinci ai abin da yake su Masar din kenan neman abinci daga nan suka gano dan uwan nasu ashe ma shine sarkin garin to baba tilla dai yanzu dai kuskuren mu ya bayyana a fili to ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna qabil ya baba ka roƙan mana Allah gafara tilla kai annabi Allah sai shi kuma yace saufa astaghfiru lakum rabbi kaga dai yace ah na gafarta muku ba ko yake saufa da sannu zan roƙa muku gafara wurin ubangiji na da ya bani annabta malamai suka ce to me yasa a wurin yace yayi amfani da kalmar saufa ko domin saufa tana al'alar tarihi ne ba nan take bane tana fa'idantar da cewa to nan gaba za a yi sai malamai suka ce akwai lokuta masu tsada wanda kana roƙon Allah a cikin wayannan lokuta Allah yake amsawa to aka ce yana jiran wannan lokacin ne yazo kawai roƙan musu Allah shike kai al'umman annabi Muhammadu sai Allah ya sa maka wayannan lokutan masu tsada a cikin lokuta da yawa a cikin ranarka amma ta wurin kanmu haka malam ba ta wurin kanmu ba zai bari ba bana shaji ka sun kai da kai oh to sakaci ne ko ka gani musulunci yace tsakanin kowane kiran sallah da ta da iqama lokaci ne da Allah subhanahu wataala baya yadda addu'a duk abin da ka roke shi Allah yana ansa lokaci ne na ansa addu'a da an kira sallah to ka tsaya ka roki Allah Allah yace zan ansa maka amma muna yi ne ba ma yi ko da yake wasu masallatan laifuffukan limaman su yau karatun ya biyo sai dai a danyi hakuri ko ba gaskiya ba laifuffukan limaman ana kiran sallah sai ga liman ya shige ko ba yi ne ana yi wancan masallacin ma ka ga shi can malami ka ga shi can kaga kwarin yake shi to haka dole ne sai mun tsaya mun gyara idan an kira sallah aƙalla a bada minti uku zuwa minti biyar wasu masallatan ma minti goma ne a Maroko cibiyar tijjaniya fas zawiyatul kubra in an kira sallah minti goma sha biyar ne malami ya ce haka ne minti goma sha biyar ake bayarwa tsakanin kiran sallah da tadawa domin mene suna da wani irin fahimta cewa kiran sallan nan ba haka kawai shari'a ta sa shi ba an sa kiran sallan ne dan a kirawo mutane su zo ko sanarwa ne kamar yadda malam ya faɗa sanarwa ne cewa lokacin sallah yayi to ka ce hayya ala sala ku yo gaggawa zuwa ga samun sallan nan wani lokacin zai shiga bayin inji malam lokacin wani ya dauko buta zai fara alola kafin ya yo alola ya fito daga gidansa ya zo nan masallaci kai ka idan da sallah kuma akwai amfanin kiran sallan mu kira ma juna gaskiya haka ne a cikin kiran sallan kai ne kake faɗa ba kake cewa hayya lan fala ku yo gaggawa zuwa ga samun babban rabo kai ka kira wasu zo su samu wannan babban rabon sannan kafin su zo kuma ka ina da sallah ina ba mu yi kun yara wa gwani ma na daga ci to gwani to shige an gane abin da nake kokarin faɗa nan wurin ko ban sani ba ban san wani yare zan ban san wani uslubi zan iya a iya isar da wannan sakon ba ka kirawo mutane su zo su yi sallah kafin su yo alwara su zo ka'ida da sallah akwai amfanin kira sallan kenan babu amfani babu amfani kenan akwai buƙatuwan an kira sallah akalla koda ba za a bada minti 10 ba ko irin na Morocco minti 15 ba akalla a bada minti 5 domin wani kiran sallan nan ne da ma ya fadakar da shi cewa lokaci yayi wani alolan shi ta warware lokacin zai tsaya yayi to ballanta na yanzu lokacin fa bude baki kafin ka gama tauna da bino a bakin ka wani masallacin an riga an fara sallah dan Allah ba haka bane to kenan akwai bukatuwa mu bi ka'ida na musulunci ba muna cewa wani yayi laifi bane ko wani yayi kuskure a'a babu wanda ya wuce ya kuskure a duniya shi abinda musulunci yake so shine in an ce wannan abu kure ne to ka karba hannu biyu ka gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ibnu adama khata dukkan dan adam mai yin kuskure ne sai dai mafi alherin masu yin kuskure su ne masu yin tuba an gane wannan ko an gane wannan ba kuma wannan yana nuna da'awa bane na cewa mu mun fi su karatu ko mun fi su sani ba haka bane da yawan su ba sai na rantsi ba da yawan su sun karanta amma igane saurin al'umman mu shine wasu masallatan ke tunzira limamai wani masallacin ba kawai da ka ana kira su sai ga an fara duba agogo an fara wani sassa da ido haka ana limai ya yare ya jiro limai ko ba haka bane wasu masallatan ma har za a sa wani saboda limamin yayi jinkiri muna sane da hujjojin da limaman nan suke amfani da shi na tare sallah ai ina tare da ku ai ina tare da ku muna sane da hujjojin da wasu limaman suke kafawa ne da zaran an kira sallah su tare sallah muna sane shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kira sallah ga muta ga sahabbai da yawa a cikin masallaci shikenan sai ya tashi ya shiga yayi sallah kenan a wannan wurin an nuna idan an kirawo sallah mutane sun halartu sun haɗu gaba ɗaya dama su ake jira to yanzu sun halarta kenan za a iya tada sallah ko wannan shine abin da limaman suke gaba wuce da shi cewa ai manzon Allah yayi to amma idan aka tsaya kalla da yawa ba mutane ba a gama haɗuwa ba sai ka zo ka tarar da sau ɗaya ne wani sau ma bai cika ba amma an riga an tada sallah to amma in har za a tsaye da ka'ida sai a ce to duk bayan kiran sallah da minti 5 za mu tada sallah sai kaga abin ya zo duka daidai kowa yana da fahimta cewa ana kira da minti 5 za a tada sallah za a ga kowa ya kinkirtsa an abin nan Allah dai subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa amin yake cewa fatubu ila bariikum kutuba zuwa ga makajin ku wanda yake shine Allah subhanahu wataala zalikum khairul lakum inda barikum wannan shine mafi alheri a wurin bayin a wurin ubangijin ku wanda yake shine makajin ku innahu wa tawwabur rahim domin ubangijin ku shine mafi karban tuba ibnu kasir yayi magana a wannan ayan kuma gashi lokaci ya riga ya riske mu ina ganin za mu kwana akan zancen ibnu kasir in Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya gobe za mu dan maimaita ayan sai mu ci gaba malam yana sanya
yadda ka faɗa kiran sallan na dan yana gamawa wasu zama ma ba su ba kawai ko anan za su tsaya da dukkan sallan waje mai
waye shiga to kaga shine kaman
isna kai zaman ladabi
ina gaggawa
amma wai wanda ya tsare gaman sallah fa shi ya zo tsaya mai kawai
to kaga ni da Allah gobe a tuna min da Allah akan lokutan nan muka fara magana sai muka faɗa lokacin sallah ko za mu dan ƙara maimaita lokutan da ake amsa addu'o'i domin ya zama to mutane
sannan yake kuma ya san cewa ƙuran cikin yana ma mutum illa shi dan Allah malam me bayani da kan
to dukkanin mutumin da zai zamanto yana yin wani abu dan ya cutar da wani har ma yana ikirarin cewa ya ma yi din to wannan ya nuna akwai zunubi mai girman gaske domin shi Allah subhanahu wataala yana yafe kurakure ne da aka yi su bisa kuskure banda abin da kai shi da gangan da ganganci saboda haka waɗannan ƴan uwa din da suke yin wannan abun amma suna ikirari cewa mun ma yi din to gaskiya dai akwai kuskure domin sun samu zunubi mai girman gaske kuma idan wannan azumin wannan bawan Allah ya kare idan azumin wannan bawan Allah ya kare alaki yana kan wannan mutumin saboda haka alahira za a caji wannan mutumin da nauyin kaffara na azumi 60 so 30 ko 29 Allah ya yafe mana na san abin da ƴan uwa za su yi magana akai shine ai musulunci yayi magana akan kura cewa idan kura ne kamar na hanya gubarar dari suke cewa malaman fikihu cewa idan mutum ya zo wucewa sai gubarar dari sai ya shiga hancin sa wannan ba komai to amma wannan ana magana cewa da gangan ne amma yi magana yana cewa mun ma yi din kamar kuma masu nika da kuran yake shiga a cikin hancin wanda aka ce duka shari'a ta yafe musu to amma wannan kai ne kake yi da gangan dan ka cutar da wani har ma an yi magana kace ka ma yi din to wannan dai zancen gaskiya in dai ba ana son mu yi ujura ba in dai zancen gaskiya ne to akwai kuskure a nan wurin Allah ya yafe mana kayan masu hijira eh ya mata ya haka ake subhanallahi subhanallahi inna lillahi wa inna lalle mafi yawancin abubuwan da aka yi a baya su ake maimaitawa wani malamin tarihi ya faɗa ya ce babu wani abu wanda za ka ga wani ya yi shi yanzu face an yi shi a baya babu wani abu wanda za a yi shi a yanzu face an yi shi a baya sai in an zo karatu gobe sai ka ce ashe ma dai haka abin yake Allah mun tuba Allah ka yafe mu
assalamu alaikum yau Allah ya kara kusanci baya da shi ne kamar haka mutum ne da ya harka da shi sai na cuce shi
a to sai a ci roƙon Allah gafara akan wannan iyalansa kuma a je a kyautata musu ana fatan Allah subhanahu wataala ya yafe akan haka ana fata kaga idan dukiya ne sai ya mayar ma da wayannan iyalan nasa tunda gadan su ne ai ko in dukiya ne sai a mayar ma da iyalan tunda nauyi ne na gadan su Allah subhanahu wataala ya yafe mana اللهم برحمتك الواسعة أمنا وجنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم وصل اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولائمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وساري بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وانتقم منكم مولانا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمين فاتح